sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke barin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Mai bayar da shawara kan harkokin tsaro ga gwamnatin Amurka Jack Sullivan ya gaya ma manema labarai a fadar White House jiya Juma'a cewa Russia na iya mamaye kasar Ukraine cikin sati guda. Muna ta ganin yadda Russia ke rurrutu al'amarin, ciki har da isowar wasu ƙarin sojoji akan iyakar Ukraine, a cewar sa. Yayi kira ga Amurkawa su fice daga Ukraine cikin sa'o'i 24 zuwa 48. A halin da ake ciki kuma, shugaban Amurka Joe Biden yayi magana da shugabannin Canada, Faransa, Jamus, Italiya, Poland, Romania, Burtaniya da NATO da kuma kungiyar tarayyar Turai jiya Juma'a game da Ukraine, a cewar jami'an fadar White House. Tun da farko a jiya Juma'a din, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken yayi gargadi kan yuwar Russia ta kai hari a ta bakin sa a kowane lokaci daga yanzu. Sannan yayi kira ga Amurkawa da su fice daga kasar ta gabashin Turai ba tare da bata lokaci ba. Blinken bai yi cikakken bayani ba. Shugaban lardin Ontario a kasar Canada, Premier Doug Ford, ya ayyana dokar ta ɓaci jiya Juma'a saboda zanga-zangar da direbobin motocin dakon kaya ke yi kan wajabta rigakafin corona da aka yi. A tsawon makonni biyu da suka gabata, ɗaruruwan direbobin motocin dakon kaya sun yi cinkus a hanyoyin da ke wajejen gidan Majalisar Dokoki a Ottawa, babban birnin kasar. A baya-bayan nan sun killace gadar Ambassador Bridge da ta haɗa Canada da Amurka. Ford ya ce zai sa gwamnatin lardin ta yi zama a yau din nan Asabar saboda a ta bakin sa ta bayyana baro-baro cewa direbobin motocin da kon kayan na karya doka saboda katse muhimman madafun ci gaba da suka yi. Hukumomin Taliban a Afghanistan jiya Juma'a sun ce sun sako wasu 'yan jarida na kasashen waje da takwarorin aikin su na kasar a ta bakin su bayan mun tantance ko su waye. Wannan sanarwar ta zo ne 'yan sa'o'i bayan da babban kwamishinan harkokin 'yan gudun hijira na Majalisar Dinkin Duniya ya tabbatar da tsare 'yan jaridan a Kabul, babban birnin kasar. Yana mai cewa suna aiki nema hukumar ta agaji kuma ana kan ƙoƙarin sako su. Muna farin cikin tabbatar da sakin 'yan jarida biyu a Kabul da ke aiki ma hukumar UNHCR da kuma 'yan kasar Afghanistan da ke aiki tare da su, a cewar hukumar ta kula da 'yan gudun hijira da daren jiya Juma'a. Dokar fa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Mutane akalla 8 sun mutu a wani samaman da 'yan sanda suka kai a wata unguwar matalauta a birnin Rio de Janeiro na kasar Brazil jiya Juma'a, a cewar hukumomin 'yan sanda. Samaman wanda aka kai a unguwar Vila Cruzeiro Favela an yi shi ne da haɗin gwiwar 'yan sandan hukumar kare haɗura da kuma 'yan sandan kwantar da tarzoma. Jami'an tsaro sun kwato manyan bindigogi da ƙanana da nakiyoyi da kuma ƙwayoyi da dama. Bisa ga wani hoton da aka saka a shafin Twitter na 'yan sandan kwantar da tarzoma, kafafen yada labaran wurin sun ce an rurrufe makarantu da ƙananan asibitoci da dama saboda buɗe wutar da aka yi ta yi. Jiya Juma'a, mataimakiyar sakatare janar na Majalisar Dinkin Duniya ta yi kira ga mutanen Habasha da su tsagaita wuta, su maido da yarda tsakaninsu, sannan su fara ɗaukar matakan sulhu. Yayin da tashin hankalin da ake yi a arewacin kasar ke ci gaba da haddasa wahalhalun gaske ga farar hula. A ganina babu yarda da juna a Habasha, a cewar Amina Muhammad ga manema labarai a harabar Majalisar Dinkin Duniya. Ta ƙara da cewa, muna buƙatar samo hanyoyin da za mu tallafa ma ƙasar ɓangaren shugabanci da kuma mutane don su samu hanyar sake gina yarda tsakaninsu da kuma sake maido da zaman lafiya tsakanin jama'arsu. Nils van der Pro na kasar Sweden ya sake ɗorawa kan tarihin da ya kafa yayin da ya ci lambar zinarinsa ta biyu a gasar Olympic ta lokacin sanyi da ake yi a birnin Beijing na kasar China, a tseren kan kankara ko speed skating a turance na mita 10,000 na ɓangaren maza. Cikin minti 12:30 ya gama, inda ya tunkuɗe tarihin da ya kafa na kammalawa cikin minti 12 da daƙiƙoƙi 33 a shekara ta 2021. Patrick Royce na ƙasar Netherlands ya ci lambar azurfa, a yayin da kuma David Ghetto na ƙasar Italiya ya ci lambar tagulla. Tun da farko foil din ne ya ci tseren mita 5,000.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Barkamu da asuba, da fatar an waye gari lafiya. Na goma tashi lafiya.
Lafiya kalau alheri ya wurin naku.
Lafiya lau ya New York.
Ya wannan yanayi.
Kai kuka sanyi sai kuma Allah ya ce muka aka samu dan zafi kuma.
Eh abin ne ai on and off. A samu kimi ana nan kuma ka ji sanyin nan malam ya kasance.
Mun gode Allah har ya zama kamar mun shiga lokacin zafi gaba daya.
Haka ne.
Yanayi ya canza. Amma kar kuma a ce canjin ne na shirin dusar kankara ne.
To dama hakan yakan yi. Eh ana sanyi da ka fara jin dumi to ka san abin da zai biyo ba.
Allah kare mu.
Amin 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 amin.
Allah ya kare mu. Wai akwai wata tambaya da muka yi baba.
To
a cikin shirin lafiyar mu.
Na'am.
Ake masu binciken kimiyya suna neman waɗanda za a sa su a yanayin da za su kama corona da gangan domin a gwaji a iya sarrafa wani maganin da zai iya magani corona nan da ta kama kanka ji kamar dan nauyin jiki kawai kake ji ba za ta kwantar da kai ba. Aka ce wai tambayar da muka yi tace baba in kai ne za ka yi da a tura maka corona da gangan a gwajin kimiyya.
Me ladan da zan samu?
Aka ce rayuka mana baba. Shi ne ladan ka.
Gaskiya ne.
To na san ansan ka. Tun jin wannan ansan na san
ke. Ah, ni ban bada ansa ba, tambaya ne kawai dai.
A'a, ai
ban bada ansa ba.
Ita kanta ansa ce. To mama, makon da ya shige ai ba za ka rasa ganin hoton Sarfili ba ya
eh na ganje ai da amawa ne kun ne biyu
ya tsare gida shi ne dan bakoyan
ya kuma ai shi ne Washington ne.
Ka san baba sai ka ga amma ga dokin da zaka hawo a DC.
Sai kware ku ai.
Ma ga kuma dogara wanda zasu kike waye ka. Karamin bakoyen DC.
Ai na DC shi wajen ba shi da dogare ba.
Dan bakoyen gumelta Alhaji Muhammad Hashim Allah ya saka da alheri Allah kuma sa an isa gida lafiya ko
baba amin summa amin amin summa amin in yazo mun duba ai ba wani abu ne wani dan lada ne zafi zai ba mun musaya masa a matsayin dogarawar sa
to shin ce dan kada ji Sarfilu da dan karamin Sarfilu
to muna kuma ta iyalan marigayi Alhaji Awalo mai takalma da na marigayi Alhaji Baba Murtala dan Agundi na daurin auren ƴaƴan su Nafisa Awal Yusuf da angunta Dr. Kamal Murtala Faruk wanda za daura auren yau da safiyar nan kenan da misalin karfe 11 na safe a tsohon masallacin Jami'ar Bayero a Kano muna roƙon Allah ya bada zaman lafiya da zuri'a tayyiba a wannan auren da sauran aurarekin da aka yi a yau da ma gobe
yawa to amin summa amin mutuka raba ko
takalbin kaza
mun mika gaisuwar ta'aziya ga masarautar Muradun domin rasuwar Hajiya Rabi Garba tambarin Muradun wato mai dakin mai martaba sarkin Muradun Alhaji Garba tambari wanda ta rasu ranar Alhamis sai kuma gaisuwar ta'aziya ga Bitrus Yila Kobon domin rasuwar mahaifinsu wanda shi ma Allah ya yi rasuwa ranar Alhamis Allah ya ji kansu ya ba dangi duka jimirin rashin mu kuma ya kyautata namu karshen.
To sai kuma ta'aziyya zuwa ga iyalan gidan Dikko a Kumasi Yalwa na rasuwar Abdullahi Umar Dikko da aka fi sani da Audu Afafa wanda Allah ya masa rasuwa a ranar Talata aka kuma yi jana'izar sa a wannan rana a nan Yalwa. Sai kuma ta'aziyya zuwa ga al'ummar Yalwa baki daya da kuma masarautar sarkin Musangawa na Kumasi na rasuwar Alhaji Bawa da aka fi sani da Alabama shine kuma sardaunar kabila da Musangawa a Kumasi wanda Allah ya marasuwa a ranar Alhamis aka yi jana'izar sa a wannan ranar a nan Yalwa to Allah ya ji kansu duka da rahama ya kyautata makoma da sauran magabata baki daya mu kuma ya kyautata namu zuwa
amin summa amin to baba ka san babu taka masu sauraron mu suna jin sabbin mabiyoyi ko na wakilai da muke da su sabbin
wakilai
a Niger Kamaru da Ghana to bari mu mika gaisuwar fata alheri ga waɗannan wakilai a Nyame muna mika gaisuwar fata alheri ga wakilin mu Samari Rufi sai kuma a Difa wakilin mu Abubakar Isa a Maradi baki sabon wakilin mu Sani Tanko sai kuma a Agadas wakilin mu Mahmud Hamid to a kasar Kamaru kuma baba gaisuwar fata alheri ga wakilan mu Muhammad Batir Ladan da kuma Muhammad Radiu Damba sai kuma mu tafi Ghana inda muke gaida sabbin wakilan mu Hawwa Abdulkarim da ke birnin Accra da kuma Hamza Adam da ke Kumasi da fatar an tashi lafiya sai kuma daga masu sauraron mu a yau da kullum kuma gaisuwar fata alheri ta Ahmadu Manaja Bauchi daga Bauchi unguwar Karafin Madaki da ke gaida sarkin yakin Bauchi hakimin kasar Lane Alhaji Aliyu Yakubu Lane wanda ke garin Gumau na karamar hukumar Turo a jihar Bauchi da sarkin motar sarkin Bauchi Alhaji Baba Shehu Lane a unguwar Karafin Madaki da Hajiya Halima Yari da Danjuma Bauchi Alhaji Bashir Yakubu Babala ne da mai unguwar bayan bata a garin Bauchi Alhaji Tanko Ibrahim magayakin Hardon Bauchi sai kuma Alhaji Bala Joni wanda ke babban kasuwar Mudalawan
to sai kuma gaisuwa a bar ya huce da ke cewa ina gaida Zubairu Kuptu da Malam Magaji Yaldewo Tumu da Alhaji Jauro Cibi da Habibu Dalalin Shanu Giwa da Alhaji Ashiru Dambana Hanaroro Giwa da Comrade Malam Baffa Haruna Bajuga da Baba Yaku Makeri da Grace Alheri Abdu da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Sakon gaisuwa daga wato Lawali Karewa na kungiyar Progress Radio Listeners Association Funakai Chapter Gombe. Gaisuwar abar ya huce da kuma sada zumunci da ke cewa filin abar ya huce dan Allah a gaisar min da waɗannan mutane kamar haka. To wannan farin ciki da kanmu da mu aka fara ya da cewa a gaida mun na gobma dan mutanen Ghana.
To fa
da Aunty Grace Alheri Audu
a ce ya san gobma
da wakilin
lafiya
da wakilin garin Sagaru da kuma sakataren kasuwan siminti Ashaka da Alhaji Adamu mai jiran gado sarautar Sangaru wanda yake cewa insha Allah yana jiran wannan gado da kuma wato daga Alhaji Sule na Yashi kuma turakin Sandaru Bajoga.
To sai gaisuwar fata alheri ta Sani Muhammad Chindo zuwa ga Adamu Aliyu Ungulde da Sani Shaga Kofar Kaura Katsina da Ahmadu Manaja Bauchi da Bako FGDC Bauchi. Sai kuma gaisuwar Hafizu Balarabe Gusau shugaban muryar talaka na jihar Zamfara yace isa da sakon gaisuwarsa zuwa babban sakatare a fadar gwamnatin jihar Zamfara Alhaji Abubakar Ja'far PPS da kuma Alhaji Abdullahi Sani Wamban Shinkati da Alhaji Sufyan Bashir Yubudu Gusau da Honorable Abdullahi Isa Mayana Gusau da dukkan ƴaƴan muryar talaka da ke fadin jihar Zamfara baki daya da fatar an tashi lafiya.
Amin summa amin. Amma ba za mu fita jihar Zamfara din nan ba sai mun kawo wannan gaisuwar a bari huce da sada zumunci daga Mahmud Salu kauren nan moda jihar Zamfara. Yace gaisuwar farko ta kuce masu gabatar da shirin a bari huce Aunty Grace da Baba Yaku Makeri.
Yau kallon ba mu ta fito.
Abba Adamu tu. Sai kuma distinguished Senator Sahabi Ya'u Kaura da Honorable Ubaidullahi Yahaya Kaura da kuma Honorable Hafizu Balarabe Gusau da Alhaji Sanusi Walin Kaura na Moda da Tiku Bello Mai Siminti Kaura da kuma Mubarak S Yaki Gusau da Malam Ahmad Telan Gayu bakin kasuwan Kaura na Moda da Alhaji Buhari Mai Shago bakin kasuwa Kaura na Moda da Abdullahi Mai Shayi bakin kasuwa Kaura na Moda da Malam Tsoho Mai Wankin Hula Kaura na Moda da kuma Malam Nura Bala Vice Principal na Moda Secondary School da Engineer Sanusi Nasiru Ruwaya Baba Afnan da kuma daukacin ƴaƴan kungiyar muryar talaka reshen jihar Zamfara da fatan suna cikin koshin lafiya. Mai gaisuwa Mahmud Salu Kaura na Moda Zamfara.
To madalla da fatar an tashi lafiya duka baba kamar yadda muke fada kullum komai kirkin ka ba ka gama kasuwa da gaisuwa su
ko kadan kuwa
ga burki nan a wannan babin. baba yau labarin da zan baka labari ne na wani mahauci a barikin soja.
Mahauci.
Mahauci, mahauci dai ka san mahauta ko?
Aye na sani wanda mu makera mukan kira su mahaukata idan mun ƙara kaulasan ciki amma to mu bashi a mahauci din.
To ka san mahauta wadda mu a manufashi mahauta zaka je ka same su ne a inda suke sai da nama
kai
nama. Amma da na je Jos sai na tarar mutum zai iya zuwa ya tsari nama ya rika yawo unguwa yana kairwa
haka.
To shi dai wannan mahaucin ko a Ghana yake baba ko a malin kwafi yake ko a Jos yake dai
shi ne mahauci ne kawai
wani dai mahauci ne wanda kuma idan kowace rana yana da abokan cinikinsa a cikin
haka ne akwai kwastomomi
manyan abokan cikin kwastomomin sun nan manyan abokan cinikinsa akwai wani komandan sojoji. To kowace rana shi mahaucin sai kai nama barikin sojoji gidan komandan sojoji kullun kullun an saba da shi haka. To
Allah
dautse ya same shi
to
ya tashi ya tafi zai tafi bariki sai ya yanki ya rubi ta barauniya hanya maimakon shi yana neman sauri kila yana wadansu suna jiran shi a can yana neman sauri sai ya yanke ya bi ta barauniya hanya a can inda ya bullan fararen kaya ba sa bi ta wurin sai sojoji wani wuri ne da kila yake da tsaro da fararen kaya. To da dai aka hango shi sojoji suka hango shi sai suka dasa mishi tsawa suna cikin uniform suka dasa mishi tsawa ba kai wane ne kai wane ne da yazo ya ce a ba ku gane da ni ba ai ni ne wane ina kawo ma wane haka nama ba ku gane da ni ba.
Wannan bai san zaman bariki ba ke da
ai ba sani ba sabo
ba sani ba haka yake
abba suka dasa mishi tsawon shi irin na sojoji suka ce mishi aje farantin nama nan aje farantin nama na aka sa shi da farko aka sa shi gwale gwale ka san abinda aka san sojoji da shi ne sa mutane tsallan kwado
eh tsallan kwado din haka
yawa ya tsallan kwado yana cewa ba ku gane da ni ba yana ta bada hakuri sai wani ya tsigo ya ce mishi to kaga abinda za a yi shine ya nuna masa wani tarin blow daga wani gefen aka an yi blow an tara shi blow din siminti sai ya ce mishi waye ya rika dauko blow din ne daga wannan wuri yana mai da shi
wani gefe guda haka
wani gefe daya ashe baba an tara blow dubu daya mahauci ya yi dauki blow ya dauki blow ya dauki blow har kafafun shi ba sa iya daukan shi
to yo Allah da
yana ta kwasa blow din nan baba daga cikin 1000 ya ketara da blow 800 sai ga commander a cikin mota yazo zai wuce ko da ganin commander sai yace yawa yalla bai aka ce a me ya faru yace yalla bai kaji ga yanda aka yi sai commander ya dubi jami'an soja
eh ma'aikatansa
yawa ma'aikatansa ya kira wani officer irin muryar sojan nan ya yi zuwa ya tsara
ya bushe a gabansa
ya ce mishi to ba komi abinda za a yi shine ya daina wannan aikin haka nan ne ya kira mahaushi ya ce yana bai to ba komi daina haka nan ka bari
abinda
za a yi shine abinda za a yi shi ne waɗannan bulo da ka riga ka kwaso sun nan mai gashi kawai mai gashi kawai inda ka zara kwaso ka bari ya gana ya daga cikin dubu baba ya ɗauko 800 ai da kwamfuta kwamfuta ya kare shi ya kare sassa abin da wurin ya fi yace musu to ka mai da shi sai kawai
ka bi da su da ka ɗauko su kawai ka rubu da wannan aikin gajiya
wannan aikin ka kuwa zai ce ya mai da su ya riga ya 800 wato zai
1100 shi ne ke zai
amma mukun ya kare sa 200 ya huta
ai zai ga wai
wato baba wai sai ne mahaucin nan ya baka yi
kan kin zo wani sa'ilin bayani a gaban soja kaman kana bata masa lokaci ne kaman zaka tada hankalin sa ne
ai Baba, ai ne wannan kwansabo mu da komanda ta kare.
Ba Adamu
tu. Ba sa ke cin nama sai da sai rika aikawa kasuwa.
Yau Bahaushe ya ga Bahaukaci.
Bahaushe ya ga abin da ya fi karfi shi. So na ga malama Juli na daga bana hannu sabili da aka tilasta fija birni da zaba da din.
Baba Yakubu Bakiri.
Alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato boahausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu. Da za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar email a sashin hausa@boanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya, shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafa harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku a wuni lafiya.